Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum suna kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Afrika zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau Laraba 28 ga watan Yuni shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikin sa na kasar Qatar a jiya Talata a Washington. Kasar Colombia ta dauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya Talata a lokacin da 'yan tawayin FARC suka kammala ajiye makaman su. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi kokarin kai hari akan kotun kolin kasar a jiya Talata.
Kanin labaran kenan. Masu ruwa da tsaki a jihar Taraba Najeriya sun gudanar da wani taro domin neman samun maslaha biyo bayan tashin hankali da ya janyo asarar rayuka.
Duk abin da ake yi ya kamata mu sarrafa mu fito mu ga kan mu gaskiya abin da yake tafiya.
A jamhuriyar Niger kuwa masu fashin baki ne ke tofa albarkacin bakin su a yunkurin hukumomi na shawo kan matsalar wato tara'ara da daka da 'yan kasar ke yi suna neman shiga kasashen Turai ta barauniyar hanya.
Duk wani husa'a wanda gwamnati ya kamata yi shine a dauki matakai a cikin kasashen mu ya kasance kowa yana iya ya samu aikin da zai yi, kuma zai iya ci da kanshi, zai iya ci da iyalin shi, zai iya biyan duk sauran bukatun shi.
Sa'abo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokradiya, shirin da ke haska fitila kan ci gaba ko akasin haka da ake samu a harkokin siyasar kasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikin sa na kasar Qatar a jiya Talata a Washington makonni uku bayan da Saudi Arabia da wasu kasashen Larabawa suka azata kunkumin harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan kasar mai arzikin mai kuma kawar Amurka. Gana wa Tillerson a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ta zo ne wuni guda bayan da Qatar ta yi watsi da bukatun Saudiya da Bahrain da Misra da kuma hadaddiyan daular kasashen Larabawa cewar kafin su cire takunkumin da suka azama wannan karamin kasar. Kasashen Larabawan guda hudu sun ce ba za su daidaita dangantakarsu da kasar Qatar ba har sai ta amince da dukkan bukatun su 13 ciki har da yanke alaka da Iran da kuma rufe gidan talabijin na Al Jazeera da gwamnatin kasar ke gudanarwa.
Kasar Colombia ta dauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya Talata a lokacin da 'yan tawayen FARC suka kammala ajiye makaman su karkashin yarjejeniyar samun zaman lafiya da suka kulla a bara. Shugaban Juan Manuel Santos da komandan 'yan tawayen Rigro Landono da aka fi sani da suna Timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshen da aka mika su ga masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya a sansanin 'yan tawaye a Mesitas. Shugaba Santos ya ce, "Ku bari mu magance kalubalen zaman lafiyarmu. Ku bari mu magance kalubalolin da ke tattare da tsinkaya game da 'ya'yanmu da suke kallon ku suna samun ƙwarin gwiwa a yau." Yace kada mu bari wannan lokaci ko kuma wannan nasara ga baki ɗayan al'umman Colombia ya je a banza. A nasa bangaren shugaban 'yan tawayen Londono ya ce kungiyar ba za ta kau ba, amma za ta rikida ta zama jam'iyyar siyasa ƙarƙashin doka domin ta ci gaba da yin gwagwarmaya ba tare da tashin hankali ba.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar ungulu yayi kokarin kai hari akan kotun kolin kasar a jiya Talata lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati. Babu cikakken bayani amma shugaba Maduro ya ce ƴan ta'adda sun sako gurneti daga cikin jirgin amma bai fashi ba. Shugaban ya umurci zaratan sojojin Venezuela na musamman da su nemo waɗanda suka shirya wannan kai harin, kuma yayi barazanin sa kafar wando ɗaya da waɗanda suka aikata wannan abu. Shugaban ya faɗa a talabijin kasar cewa idan Venezuela ta faɗa cikin tashin hankali kuma aka lalata juyin juya hali na Bolivarian, za mu je yaƙi. Ya kuma ƙara da cewar abinda ba iya an magance ta hanyar jefa ƙuri'a ba, za a magance shi ta hanyar amfani da makamai. Zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati da ake yi a kulli yaumi da aka shafe watanni ana gudanarwa a Venezuela suna bugewa da zama tashin hankali. Kimanin mutane 75 sun riga sun mutu zuwa yanzu.
Kwana ɗaya bayan da kotun kolin Amurka ta bada damar aiwatar da wani ƙaramin sashe na umarnin shugaban ƙasa Donald Trump na takaita bulaguro, har yanzu ba tantance da za a ƙaddamar da shi ba. Ƙaramin sashen da kotun kolin ta amince da shi ya yi na'am da haramci da shugaban ƙasa ya ɗora a kan matafiya daga ƙasashe shida masu yawan musulmi zuwa nan Amurka na tsawon kwanaki 90. Ya fara aiki kana a dakatar da karɓan 'yan gudun hijira har tsawon kwanaki 120 a nan Amurka. Amma duk da haka, kotun ta yanke hukuncin cewa doka haramta balaguran ba za ta yi aiki a kan 'yan ƙasar waje da suke da kyakkyawa alaƙa mai inganci da mutane ko kuma wata ƙungiya a nan Amurka ba.
Fadar Papa Roma ta Vatican ta ce za ta naɗa wani babban limamin coci daga ƙasar Mali matsayin ɗaya daga cikin dattawan fadar Papa Roma a birnin Rome a yau Laraba, duk da abun fallasar wasu kuɗaɗe da ke wuyarsa. Akwai jita-jita da ake yayatawa a ƙasar Mali da Rome cewar Papa Roma Francis ba zai ƙarawa Archbishop Jean Zebo mukami ba saboda wasu batutuwa da suka shafi sha'anin kuɗi a cocinsa a Mali. Amma jami'ai a fadar Papa Roma sun tabbatar a jiya Talata cewar Zebo zai halarci bukin naɗa shi a yau Laraba tare da wasu mutane hudu daga wasu ƙasashen. Rahotanni sun ce Zebo da wasu jami'an cocin Mali sun ajiye sama da dala miliyan 13 a bankin Switzerland, yayin da ajiye kuɗi a wani bankin ƙasar waje ya saba wa doka ne. To amma dai ba a tantance inda waɗannan kuɗaɗen suka fito ba. Wani limamin cocin ƙasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin Associated Press cewar Zebo da wasu manyan jagabannin cocin ba su aikata wani mugun aiki ba, to amma bai bada ƙarin bayani ba. Archbishop Zebo ya taimaka wajen shiga tsakani a tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin gwamnatin Mali da 'yan tawayen Abzinawa. Yana ɗaya daga cikin manyan limaman addinin Krista a ƙasar Mali, inda musulmi ke da matuƙar rinjayi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin bude taskar hotonnin namu a jihar Taraban Najeriya, inda aka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki da nufin samun maslaha bayan rikici na baya-bayan nan da ya janyo asarar rayuka a yankin Mambila. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton.
A dai wajen wannan taro da aka gudanar a gidan gwamnati da ke Jalingo, shugabannin kabilun yankin da ma na Fulani da kuma Hausawa da ma sauran masu ruwa da tsaki dukko sun bayyana takaicinsu ne bisa asarar rayukan da aka yi, inda ko suka zargi gwamnatin jihar da nuna shakulatin bangaro, zargin da gwamnan ma ke musantawa.
Namu har da wanda suna Najeriya suna zama da kowa na lafiya, amma waɗannan sun zo da halaye mugun halaye sun sa mutanenmu har sun koyi har. Waya sun ba filasa ne da rediyo, kuma sun ba filasa ne da rediyo ne da sanda. Ne na sha ba da zango a nawa gona.
Tun farko ma dai sai da gwamnan jihar Taraban Akhtar Dare Disin Isyaku ya tambayi ɗaya daga cikin shugabannin al'umma Mambilan ne da cewa
shi manin din nan ba kwallajen Ngorode ba ne?
Eh, a Ngorode ita kanta ne.
Dorofi ba can hayan kogi ba ne?
Eh, a can hayan kogi.
Me ya kawo mutumin Dorofi zuwa Ngorode?
Labarin da ya fito daga Ngorode shine na yanzu na suna shi. To, yara dama jamanin gwada yanzu din nan maganan baya kwana, wannan zai yi wa wannan, wannan zai yi wannan. To, dama yara suna ganka da ba su da abin yi a hannu.
Ba tare da tsoro ba. Kuma a gaban gwamnan jihar da ma sauran jami'an tsaro aka fasa kai game da rawar da wasu shugabannin siyasa suka taka a wannan rikici.
Lallai kam an yi maganganu, amma har yanzu dai ga saura a duk abin da ake yi ya kamata mu sarrafa mu fito mu ga kanmu gaskiya abin da yake tafiya. Gaskiya abin da yake tafiya, wannan tafiyan da muke yi na kashe-kashe da gore-gore mutane biyu ne.
Bayan da yake ruwa rana da kuma musayar kalamai, gwamnan jihar ya ma kafa kwamitin shiga tsakanin da kuma sasantawa. To sai dai kuma kamar sauran masu jawabai, kwamandan rundunar soji na 23 da ke Yola da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar da ma sauran shugabannin tsaro, dukkan sun an karar ne da abin da suka kira nuna wariya, son kai da kuma nuna bangaranci, wanda suka ce muddin ana son cin nasara ga wannan aikin kwamiti, to fa labudda sai an magance wannan matsala tukunna. A gaskiya ba za a samu nasara a wannan aiki ba, mudin dai ba a cire son kai ko bangaranci ko nuna kabilanci ko addini ba, dole fa ku shugabanni da kuma iyaye ku tashi tsaye da muku kubar a cewar waɗannan shugabannin tsaro. Yamma dai zuwa yanzu a kofar dubban 'yan gudun hijira da wannan rikici raba da gidaje, wanda yanzu aka make cikin wani mawuyacin hali. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Haka yake, to bari mu rufe taskar hotunan namu a Jamhuriyar Nijar, inda hukumomin yankin Agadez da ke arewacin ƙasar suka ceto 'yan ƙasar da dama da ke ƙoƙarin shiga ƙasashen Turai ta barauniyar hanya, yayin da dama ma suka rasa rayukansu a ƙoƙarin su na zuwa Libya da Algeria da nufin tsallakawa zuwa Turai, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya aika mana daga birnin Yame.
Bakin haurin 24 ne hukumomin na yankin Agadez suka samu cetowa a tsawon kilomita 50 daga hamadar sa gidan a kokarin su na zuwa kasar Libya da Algeria, inda ake kyauta zaton za su tsallaka zuwa Turai, yayin da ake sa ran 50 suka halaka a cikin bakin haurin 75 da ke cikin motoci guda uku da masu safara tasu suka bar su a cikin hamadar ta sa gidan ba ruwa ba abinci. To sai dai a cewar ɗaya daga cikin hukumomin yankin Agadez da bai so a naɗe muryarsa ba ko a bayyana sunansa, mutane 15 ne hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu. Wannan al'amarin da ya biyo bayan matakan da gwamnatin Nijar ke cigaba da dauka na ganin an kawo ƙarshen matsalar ta bakin haure, matakan da Musa Cangare, jagoran wata kungiyar fararen hula da ake kira Alternative Eswatini, yace su ne suka tilasawa masu safarar bakin auren canza dubara.
Tunda an hana hanya wanda aka sani, kenan mutane za su bi wata hanya wanda ba a sani ba, samu hanya za su huddo, kuma samu hanyar da za su huddo shine zai iya kawo hasari, tunda inda in sun bi inda aka sani ko sun bace ana iya aje a samu su, tunda mutane duk wannan matakan ba zai hana su ba su tafi. Kaza hanya inda aka sa su jawa jami'an tsaro da sauransu inda ake tarewa, sai ka nemi wata hanya inda kana ganin babu kowa, ba za a tare ka ba dan ka tafi, tunda ba kwalta bane wa cikin sahara ne, an san wurare da wancan suke, kenan mutane za su bi hanya wanda yi hasari.
A kasarin dai waɗanda ake safara tasu sun kasance matasa ne da yara ƙanana da ma mata, don haka wani matashi a Jamhuriyar Nijar mai suna Hinsa Garba ya yi wannan kira zuwa ga matasan Afirka.
'yan kasan mu, 'yan matasan mu su maido hankali a kasan mu. Ni a wuri na bana tai in dauka wannan riskin in tai mutu bisa kan hanya ko saboda tai tore ko ina ni nan ma a Niger ko a Ghana ko a Cote d'Ivoire ko a Abidjan ko a Mali ana iya aiki a samu abu na zaci ba sai kai ba ka tashi kaga kada gari wata nan ai ma dan kana mata da yara sai su tai su ce wai za su tai tore kene mu mi ni ba yadda da wannan ba in ana son kawai a zamna ka samu ai aiki ai aiki kuma a ce ma wannan can ɗan turai su bar mu Allah da Allah da annabi su bar mu ka samu da an kincin mu su bar mu mu ji daji mu zauna lafiya mu yi aiki a kasan mu.
Muddin gwamnatocin kasashen Afirka ba su dauki matakan kyautata rayuwar matasan su ba, to da wuya a kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin hore, in ji Musa Cangari.
Duk wani husa'a wanda gwamnati ya kamata yi shine a dauki matakai a cikin kasashen mu ya kasance kowa yana iya ya samu aikin da zai yi, kuma zai iya ci da kanshi, zai iya ci da iyalin shi, zai iya biyan duk sauran bukatun shi, kuma akwai kwanciyar hankali. In aka samu haka, babu matasan da za su tashi daga Afirka su ce za su tafi wataccen duniya daban.
Wadanda dai aka samu cetowa sun hada da 'yan tarayyar Najeriya 9 da 'yan kasar Ghana 8 da 'yan kasar Gambia 3 da kuma 'yan kasar Mali 2. A dai cikin shekarar 2015 ne majalisar dokokin Nijar ta amince da wata ayar doka ta haramta safarar bakin haure. Kawai su dai da nake hada wannan rahoton, gwamnatin Nijar ba ta yi wani bayani ba kan al'amarin bayan nan. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Sau madalla gaida Malam Yusuf, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1:17 na asuba, karfe 6:17 na asuba Nigeria, Kamaru da Jamhuriyar Niger karfe 6 wato 5 kenan da 17:17 agogon Ghana. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin shin shugabannin siyasa a arewacin Najeriya sun yi wa matasan arewacin ƙasar adalci da suka ce a kama su saboda wa'adi da suka bai wa 'yan kabilar Ibo? Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Barazanar da wasu shugabannin arewacin Najeriya suka yi na kama shugabannin wasu kungiyoyin matasan arewacin ƙasar da suka baiwa 'yan kabilar Ibo wa'adin ficewa daga arewacin Najeriya yana samun yabo a wasu sassa, saboda ko ba komai wasu masana suka ce ya nuna cewa hukuma tana da sauran kima, kuma har yanzu akwai waɗanda suka san abin da ya wajaba a kansu a hukumance idan suka hango fitina. Wasu kuma suna ganin ai ba a yi wa matasan adalci ba. Daya daga cikin shugabannin kungiyoyin matasan da suka ba da wa'adin Malam Ashir Sharif ya yaba da kokarin da gwamnatin tarayya take yi na shawo kan wannan matsala, haka kuma ya nuna fushin su kan yadda shugabannin arewan suka yi ca a kansu.
Kasan nan ba a san gaskiya. Yaran nan da mutanen nan na Ibo yau fa shekarar su uku don amfa suna wa'annan kalmomin marasa daɗi, suna cin mutuncin mutan arewa. Amma dan Allah dan annabi, na son tambaye ku 'yan jarida, a cikin jagororin kudancin Najeriya mutanen Ibo manyan su, ba ku ji ko mutum da ya fito ya ce abin da yaran suke faɗa ba daidai bane? Ita gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta fito ta ce wannan abin da yaran suke ba daidai bane ba? Su wa'annan 'yan rigataran gwada namu na arewa, irin wa'annan gwamnonin da suka tasan mana akan mu mun yi magana, babu wanda ya fito yace dan me isa jagororin kudu kuka bai ɗayan ku suke maganganu irin wannan? Babu wanda yi wannan magana. Sai ran da mu muka fito muka yi ta mu magana, sai gashi dan kuma sun taso kamar sacin yema danye, wasu 'yan tsirari a cikin su masu neman mulki suka tasan mana.
To ko shugabannin na arewa sun yi wa matasan nan adalci? Tambayar da nayi wa Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano kenan.
Waɗanda suka tsawatarwa da matasan nan na arewa, duka za ka iya cewa sun yi daidai, saboda su manya ne, su dattawa ne, kuma sun hango wani kuskure da yaransu suka yi, kuma gatan Bahaushe shi ya fi wani Bahaushe ba Hausa Fulani ya san cewar wato gatansa idan mun yana da ce masa bari, saboda haka din sun ce bari ba aibu bane, ko shi gwamna irin faida ce a kamo ku wato ya kai wannan tsanci kujerar tasa in an kalle ta ba za a ga aibu ba. Ya rage su jami'an tsaro su ne za su duba su ga idan akwai idan babu maslaha a wannan kamun, su sai su ce masa yarsa mun ba da yaran mu a kamo su, amma sai su shiru shi kenan idan ta sanafa shi kenan magana ta wuce.
To Dr. Dukawa, matasan nan a martani da suka bayar bayan da shugabannin Najeriya da ma na arewan suka yi ca a kansu da tarurruka da shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya kira, suka ce me yasa gwamnoni ko da waɗanda suka yi magana bayan wannan al'amari da ma tun bayan shekaru da suka wuce da aka fara wannan fafutuka na magana aka sabunta yunkurin neman kafa ƙasar Biafra, me yasa shugabannin wannan yanki babu buda da ya fito ya tsawata wa waɗannan yara?
Ana cewa ba a gyara kuskure da ɓarna, ko kuma a gyara ɓarna da kuskure, wato idan wani ya yi kuskure kuma ba za ka yi wani kuskuren da nufin ka gyara ba. Saboda haka rashin tsawatarwa da yaran inyamurai da shugabannin su da ci ba nau'i ne na kuskure, ba ka kira shi ɓarna ba. Saboda haka ba wannan da zai halatta mu kuma idan yaran mu Allah sun yi abin da ba daidai ba a ce ba za a ga a saka musu laifi ba.
Dr. Luka, idan aka ce za a ga aibin su saboda ba su fito sun yi magana ba, ka gane cewa su ma suna da hujja lokacin da aka rikicin Boko Haram yake kamari da wuya ka ga wani daga cikin shugabannin arewa da ya fito ya yi magana kan wannan matsala, in banda watakila shugaba Muhammadu Buhari lokacin ana yaƙin neman zaɓe yake cewa abinda Boko Haram take yi ba daidai ba. Amma shi rashin maganar shugabannin arewa da tijan arewa ya sa su ƴan kudu ma suke cewa ai da haɗin bakin shugabannin arewa ake rikicin Boko Haram.
Ni sai nake jin kamar wato ko dai fahimta ne da aiki ko wani abu, amma an sha cewa shugabannin arewa sun sha cewar ba daidai ba ne harkar Boko Haram, har ma ta janyo an karkashe waɗansu a cikinsu, an kashe malamai irin su Sheikh Jaffa, an kashe dattawa irin su Sani Shuwa. Saboda haka an samu waɗanda suka fito suka tofuwa waɗanda suka ce ba daidai ba ne.
Amma a fahimtarka me yasa su ba wanda ya fito ya yi magana kan wannan ya tsawata a yaran nan?
To watakila ɗayan biyu, ko fahimtar su ta ba su cewa irin wannan barazanar za ta kai ga cimma burinsu na adadin wato ba su mukamai a gwamnatin tarayya, kuma a ba su shugabancin ƙasar, musamman idan ka duba yadda yankin Yarbawa suka yi jin tuwa suka ci tasar hankalin ƙasa, irin wannan abin da inyamurai suka yi da kiraye-kirayen yaƙi. Ni idona ya gane min a Lagos inda aka yi ta rubuce-rubucen mu haɗa a filin daga, nan gaba yaƙi ne kawai zai raba mu. Duk wannan abin nan din an yi shi suka ci hayaniya, kuma watakila wannan tata shugabannin arewa suka yarda suka ce to bai rabe zai shugabanci ƙasa. To watakila sai suka ga to su ma suka yi irin wannan, za a ce to zaɓe na gaba inyamurai ya zo shugabanci ƙasa. Watakila kuma saboda yanda wato matasan suke wato ake musu kallo ko haka ne ko ba haka ba ne na ƴan daba, da in wani ya fito ya ce musu ba daidai ba yanzu nan su halaka shi. Saboda haka suna tsoro ba za su iya tsawatarwa yaran ba, zai wuce ɗayan biyu ba a tabbata.
Ganin ka yanzu bayan kusan alamar ƙura ta fara lafawa kan wannan magana, matakan da gwamnatin tarayya ta fara ɗauka kan wato shawo kan wannan al'amari, wannan zai kai ga samun nasara na warware wannan takaddama?
Matakin da muƙaddashin shugaban ƙasa ya fara ɗauka zai iya kwantar da rigimar wato yayyafa masa ruwa, amma ba ya kashe ta ba, domin an ratso tafiya mai yawa, an yi abubuwa shigan waɗannan duk ba su magance matsalar ba. A lokacin da tsohon shugaban ƙasa Jonathan ya kira taron ƙasarsa, irin wannan ƙurar ce ta taso, kuma yake ganin a zo a tattauna, kuma ake zaton daga nan za an gama mun gashi ba gama ba abubuwa sun biyo baya kuma ko a wancan lokacin mutane da dama wanda gaskiya ina daga ciki muna ganin da tsayawa akai yadda aje a kata kuri a jin ra'ayi waye yake so a zauna a Najeriya waye yake so ya fita
Dr. Dukawa tsarin mulki bai bada damar a ce wani bangare yana da zabin ko ya bar Najeriya tsarin mulki ya ce kasa ce dunkulalliya zancen rabuwa babu ita ta yaya za a yi maganin jefa ƙuri'ar raba jin ra'ayin ko wani na so ya raba aure ko wani na so ya kama hanyarsa alhali babu wannan zabi
ta hanyar jarin tsarin mulki
shin Dr. Dukawa rabuwa ce maslaha ga wannan matsala ko kuma dai saki fasalin yadda ake shugabancin kasar ma'ana a sakarwa yankuna ko kuma jihohi mara su fi samun ikon gudanar tafiyar da harkokin su maimakon yadda yanzu aka tattara kusan dukkan iko baka iya numfashi sai da yaddar gwamnatin tarayya
ba rabuwa ce maslaha ba gyara ne maslaha amma su waɗanda Allah ya baiwa mulkin kasar a hannunsu sun kan a gyara duk wani tunani da za ka yi yadda za a gyara idan ka ce a bai wa kowane yanki ikon cin gashin kansa kada ka manta da haka aka fara da tura mulkin mallaka suka tafi arewa tana cin gashin kanta ƙasar yarawa tana cin gashin kansu ƙasar ibo tana cin gashin kansu amma suka dinka yin abin da suka yi ƙasar ta dinka canja-canja shine dalilin da isa so da ya dawo da mu wannan tsarin yanzu shi kuma wannan tsarin ga kasashe nan da duk suna yin irinsa Amerika tana yi India tana yi Indonesia tana yi Malaysia tana yi ga kasashe nan da yawa suna irinsa suna zaune lafiya amma mu namu shugabannin sun ki su yi shi yadda za a zauna lafiya sun ki su yadda za a zauna lafiya to da haka shine wannan shi ne zai tabaka cewar waɗansu irin su takwai-takwai suna so su fita amma tabbas
Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Dedone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.
To so, a gaida Malam Sabo kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikinsa na kasar Qatar a jiya Talata a Washington makonni uku bayan da Saudi Arabia da wasu kasashen Larabawa suka azata kunkumin harkokin cinikayya da na diplomasiya a wannan kasar mai arzikin mai kuma tsawar Amurka. Kasar Colombia ta dauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya Talata a lokacin da 'yan tawayen FARC suka kammala ajiye makamansu a ƙarƙashin yarjejeniyar samun zaman lafiya da suka kulla a bara. Shugaban Juan Manuel Santos da kwamandan 'yan tawayen FARC Rodrigo Londono da aka fi sani da Timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshe da aka mika su ga masu sa ido Majalisar Ɗinkin Duniya a sansanin 'yan tawaye na Mesitas. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce jirgin sama 'yan sanda mai saukar ungulu ya yi ƙoƙarin kai hari a kan kotun ƙolin ƙasar a jiya Talata.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar rediyo amma kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Al-Ahmed. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta wato Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri sai Malam Siri da haɗa shirin da bada umarni da kuma Jim Cook da ɗansa Dan Alheri ke muku fata alheri.